أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta litinin a yau muna bakwai ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa 19 watan 4 midadiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana zama na uku a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan karkashin tafsiri na uwaye mata ajiya mun tsaya a cikin suratul falaq tana ɗaya daga cikin surorin da ake bukata mutum mai imani ya rika karanta su sahiya da yamma a lokacin kuma da yazo barci da zimmar cewa ya samu kariya daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah mai girma da buwaya ya sabkar da waɗannan surori a munasaba ta sihiri da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Manzalla an mushi sihiri hatta har Aisha take cewa ya kai matsayin da wani lokaci zai yi abu ma ya rika tsammahanin bai yi ba. Karshe dai mala'ika Jibril Allah subhanahu wataala ya turo shi da waɗannan surori sannan kuma ya karanta mushi irin addu'o'i na ruqya sannan kuma aka bayyana cewa wannan sihiri ga wanda ya yi shi kuma ga inda ya kai wannan sihirin ya binne aka ji wannan rijiya aka huddo abin aka lalata shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya komo cikin yanayin shi. ‘Yan uwa wannan me yake nuna mana? Yana nuna mana cewa za a iya yin sihiri ga wani kuma sihirin ya kama shi. Za a iya yin sihiri kuma a ga cewa abin da aka yi na sihirin nan ya yi. To wannan iya ɗaya daga cikin abin da yake rudan waɗanda ba su san addini ba. Sai a ce yo ai ya yi kaza ma kuma kazan ya yi. Yo ai dama ba wanda ya ce ba ya yi ba. A aikin ne da ake yin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta shi. Kenan yin wannan abin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta, amma dama za a iya yi mana ya zamanto ya yi tasiri. To shi yasa iya da kyau dukkan mutumin da yake rayuwa a matsayin shi na mai imani ya rika karanta waɗannan surori kula uzai kafa uku da sahi da marece da lokacin da ya zo barci, saboda wannan iya ɗaya daga cikin abin da zai sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baka kariya daga dukkan wasu wanda suke da kambin baka. A cikin kalan mutane akwai wanda Ubangiji subhanahu wataala ya yi su da kalan halitta, in ya kalli abu ya tanka abin da sai ya samu matsala. Da haka addinin musulunci ya karantar da mu tarbiyya ta duk abin da kika gani to ki ce tabarakallah, shine Bahaushe yake cewa tabarakallah. Wannan ladabi ne da karantarwa ta addini. Duk abin da ka gani ya burge ka to ka ce tabarakallah, abinda ka gani ka maganta ya burge ka ka ce tabarakallah, saboda la'alla kana daga cikin mutanen da suke da kambin baka ko kuma suke da wannan abin na al'ainu wanda Bahaushe yake cewa maita. Addinin musulunci bai san wani abu da suna maita ba. Abinda musulunci ya sani shine wasu daga cikin mutane Allah yana halittan su da wani sinadarin da yake iya zamantowa sababi na shigar wani abu cikin matsala. Idan ya ga abu ya burge shi ya tanka, idan bai ce wannan tabarakallah din ba, to Allah madaukakin sarki yana iya sa wannan abun ya lalace. Da haka sai addini ya karantar da mu duk abin da ka gani ya burge ka ka ce tabarakallah. Tabarakallahu yani tabarakallah da ake cewa da Hausa. amma maita ba wani abu ne za a ce wani gidan su mayu ne su wane ne an yi wane ne an yi wane ne kuma daga duba karantarwar zaka gane yanda addinin musulunci yake da tsarin ruhawa mutane asiri ba wani abu bane ba wanda za a rika fallasa mutane da shi la'alla kana da ma baka sani ba saboda an karantar da kai ladabin duk abin da ka gani kace tabarakallah to halas kenan koda kana da wannan matsalar idan ka kalli abin ya burge ka ka tanka sai kace tabarakallah shikenan matsalar ta riga ta kare to dan haka daga cikin abubuwan da muka karanta a jiya akwai aya ta karshe wa min sharri naffa wa min sharri hasidin idha hasad ka nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka daga sharrin mai hasada idan ya hasada shi imana wannan hasada kar ta yi tasiri a gare ka to hasada kamar yadda bayani ya riga ya gabata jiya ayoyin alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an hana mu bi hasada sai dai akwai hadisi wanda yazo manzon Allah yake cewa sai a cikin abubuwa guda biyu babu laihi la hasada illa fithnatain yana ba a halatta mutun ya yi hasada ba sai a cikin abubuwa guda biyu daya daga cikin su rajulun atahu Allahu malan misali mutun ne Allah ya bashi dukiya yake ciyar da dukiyar nan tashi a cikin abinda Allah subhanahu wataala yake so sai kika ce kai Allah bani dukiya ni ma in ciyar Allah bani dukiya irin ta wacce ko irin ta wani imma addinin musulunci khidma to wannan ba zai zama laihi ba kuma kai ma kana nema ne Allah ya baka ba tare da nashi shikin ya gushe ba abu nabi mutumin da Allah ya bashi ilimi yake amfanar da al'umma kai fatan kai ma Allah ya baka irin wannan ilimi sama da wannan ilimi saboda kai ma ka amfanar da al'umma alherin da ubangiji subhanahu wataala yake ba wa waɗannan mutanen kai ma Allah ya saka a cikin su to akwai sabubban da ko kuma abubuwan da su suke kaiwa zuwa ga mutum ya zamanto iya da hasada kaman mu kiyaye abubuwa kama haka wanda zan ambata a yanzu idan mutum ya kiyaye su da izinin Allah subhanahu wataala ba zai tsinci kanshi ba a cikin masu hasada abu na harko qat'un nazari 'anil nas kaman ka hwasa ka yanke ganin ka game da abin da ya shahi mutane me yanke gani akan abin da shahi rayuwar mutane ya zamanto ka hwasa bibiyar rayuwar mutane yanzu misali wata tana shigowa kawai yake kalle ta ki kalli rigar da ta ka su kalli abin da ta saki kalli hijabin ta ki kalli wane ne to wannan iya ɗaya daga cikin abin da yake sa dan adam ya kamu da hasada saboda la'alla ki ga wani abin da ke kina so ki same shi amma ba ki samu ba shi kuma ita kuma ga ta tare da shi an ba hankali ba sai ki ji kin fara hasadanta kin fara jin haushin ya akai ita ta samu ke biki samu ba to dama sa ido a cikin rayuwa addinin musulunci ya hana shi imana karayu iya iyakan da Allah subhanahu wataala ya shata maka kar ka damu da rayuwar mutane imana zamanto kawai kai ka sa wa mutane ido wacce daga ina take ina za ta me ta samu ya kai tai kaza ya akai kaza yake kaza irin wannan al'amari duk mutumin da ya shiga cikin shi to tabbas in bai hankali ba zai tsinci kanshi a cikin masu hasada Allah kiyaye abu na biyu mutun ya rataye zuciyar shi da Allah subhanahu wataala bimana ki rataye zuciyar ki da Allah ta hanyar da duk abin da kika ga kin samu na ni'ima to Allah subhanahu wataala ne ya baki wannan abu sannan kuma duk abin da kike ga cewa kin rasa to ki imani cewa Allah ne bai baki ba shikenan saki huta ma ranki kenan ba za ki shiga hasadan ba ya akai wani samu ni ban samu ba ba za ka yi wannan ba saboda zuciyarka tuni ta riga ta sakankance ta yarda akan cewa Allah subhanahu wataala shine yake badawa abu na uku almunafasatu fil a'malis salihah mutum ya rika zamanto daga cikin masu rigai-rigai wajen aikata ayyuka managarta shagaltuwa da wannan ayyukan managarta zai hana ka lura da abin da mutane suke ciki ya zamanto kai abin da lissafinka yake da abin da kake tsinkaye shine kawai yaya za a yi ka aikata aiki na gari yaya za a yi ki aikata aiki na gari wannan ya zamanto shine abin lissafinki to wannan yana taimakawa mutum akan ya huta daga cikin hasada duk inda ake aikata wani ayyuka na ayyuka na kirki ayyuka na arziki to ya zamanto a ce ku ne gaba-gaba wajen umarni da aikin alheri hani akan mumuna da tsara wasu abubuwan da za su zamanto addinin musulunci ya samu ci gaba ya samu haɓaka sannan abu na gaba shine at-tarbiyatu mundu tufula ala hubbil khair linnas iya da kyau la sai ma uwaye ku rika tarbiyantar da ɗiyanku akan su zamanto masu son alheri ga mutane, masu son su ma mutane kyauta, masu son su kyautata zuwa ga mutane. Da haka a karantar da yaro ya san kimar manya, ya san mahimmancin taimakawa wanda ya kasa, ya san taimakawa hatta da abokan shi, mana ɗan uwan shi, yayin shi ne, ƙannin shi ne a cikin gida, wane yana aiki kaza, wane ta yashi kama mushi, wane bai da kaza, kai kana da guda biyu ba shi daya, wane kaza. Wannan yana taimakawa yaro ya tashi tun iya dan karami, akan yana son alheri ga mutane. Kenan zu bayan ya girma ya ga wani mutum a cikin wani nau'i na alheri da more ma rayuwa, wannan la yuharriku sha'ratan fi ra'sihi, ba zai tada mushi hankali ba ko aka, saboda dama shi abin da ya tarbiyantu akai yana son alheri ya zamanto yana isa zuwa ga mutane. Amma idan zamanto yaro ne anani, kanshi kawai ya sani, bai san kowa ba, to wannan iya ɗaya daga cikin abin da zai sa in ba ya hankali ba ya kamu da cuta na hasada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi anfa'uhum linnas, mafi alherin mutane shine wanda yake kowa amfanar da jama'a. Amfanin da kake yi wa al'umma, wannan yana tabbatar da matsayinka ne hatta a wajen Allah subhanahu wataala. Daga cikin abubuwan da ya kamata a kiyaye saboda mutum kare kamu da cuta ta hasada, an yudarriba nafsahu ala qawli ma sha'a Allahu la quwwata illa billah, ka saba ma kanka, duk abin da ka gani ya burge ka, ya kayatar da kai, ka ji abin yama, to ka ce la haula wala quwwata illa billah, ka ce ma sha'a Allahu la quwwata illa billah, haka Allah ya so, babu ƙarfi sai ga Allah subhanahu wataala. Sannan wa du'a'ul bil baraka, kama wannan abin addu'a ta albarka, ta Allah ya albarka ko tubarkalla da ake cewa, idza a'jabahu shay'un, idan wani abu ya burge ka. Sannan iya daga cikin abin da zai hana ka kamuwa da cuta ta hasada, addu'a'u lil mahsudi biziyadati min fadlillah, shi mutumin da kake jin zuciyarka za ta kamu da yi mishi hasada, kama tsara ma kanka yi mishi addu'a cewa Allah ya ƙara mishi daga farlar shi. Mahimmancin da yi wa wani addu'a yake da, duk lokacin da kika daga hannu kika ce ya Ubangiji ka hudda wani daga cikin matsalar da yake, ya Allah ka hudda wacce daga cikin matsalar da take ciki, kai kana cewa Allah ya hudda shi ko ya hudda ta, kai kuma Allah zai wakilta wasu mala'iku su rika cewa Allah shi ma wannan mutumin da yake ma wani addu'a, matsalar da yake ciki da damuwar da ta dame shi a cikin rayuwa, Allah ka yaye mishi damuwar shi. Shi yasa aka samu ɗaya daga cikin magabata, shi ya tashi addu'a baya ma kanshi addu'a, sai dai duba wani wanda yake ga yana cikin wani ne sai mai addu'a, saboda shi kai ka dace da addu'a shi, shi kuma ya dace da addu'an mala'iku, kaga da kai da shi wahi morewa, shi yahi morewa saboda mala'iku ne suka mishi addu'a. A sannan iya daga cikin abubuwan ar-ridha bi qada'illahi wa qadrihi wa taslim li hukmihi, mutum ya yarda da abinda Allah ya kadarta, abinda Allah ya hukumta, sannan kuma ya miƙa wuya game da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukumta. Wannan iya ɗaya daga cikin abubuwan da suna cikin abubuwan da suke taimakawa mutum akan rabuwa game da abinda ya shafi hasada. Sannan kuma za ka ƙara a kansu abinda ya shafi tsoron Allah, sannan kuma yin haƙuri, dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala, ka wanke zuciyarka, karka ɗauko mutane ka zuba cikin zuciyarka, mana baka shiri da wani, baka kaza da wani, wani kana jin haushin shi, wani kana kazan shi, wannan bai daga cikin ɗabi'ar mai imani. Kuma sannan yana kai mutum zuwa ga fadawa, zuwa ga wannan cuta ta abin da ya shafi hasada. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya karantar da mu cewa wani lokaci, kamar da sahabi yake ambata cewa wani mutum ya zo shiga masallaci, da ya gabato shiga masallacin nan, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa, sahabbai, yadkhulu alaikumul ana rajulun min ahli janna, zai shigo a gare ku yanzu wani mutum dan aljanna. Sai ga wani mutum ya shigo yayi alwala, gemun shi iya digar da ruwa, da takalman shi iya rike da su, ya shigo masallaci washe gari. Manzo Allah yake ya ƙara cewa sahabbai, yadkhulu alaikumul ana rajulun min ahli janna, yanzu da wani mutum dan aljanna zai shigo. Wannan mutumin na jiya shi ya sake zawwa yau a kwana na biyu, aka sake kwana na uku, manzo Allah ya sake ce musu, yadkhulu alaikumul ana rajulun min ahli janna, wani dan aljanna zai shigo a gare ku yanzu. Wannan mutumin da ya kwana biyu yana shigowa na uku ma Allah shi ne ya shigo. Ɗaya daga cikin sahabbai ya ga, kai, rayuwar da ake hawa gaba ɗaya aljanna ne ake nema, kuma yanzu gashi an ce kwana uku an jera ana dan aljanna zai shigo, wannan mutumin shi kadai yake shigowa. yaje ya nuna mashi kamar an kore shi a gidansu kaza kaza wa ma ila zalika saboda yaga irin aikin da yake aikatawa har ya samu wannan matsayin da manzalla ya shahi kwana uku yana cewa ga dan aljanna zai shigo ga dan aljanna zai shigo wannan mutum shi kadai yake shigowa to kaga wannan shine abinda ubangiji subhanahu wataala yake ja hankalin masu imani wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu a irin haka ne kamata a rika rigirige da ke a rika tserere da ke ya zamanto kina bada hamzari da kulawa ba ka abin da ya shahi hada kayan duniya ba a kasancewa misali abu kaza a wajen wacce a dukai abu kaza a wajen ke duk abin da za a hudu na zamani ke anan munafasa ke take kokarin ki anan yake kullum kina layin sayan kaya kaza amma abin da ya shahi lahira da abin da ya shahi addini yanzu ka duba irin wannan watan da muke ciki na Ramadan idan Allah ya kadarta akwai wani abu a hannunki me zai hana ki rika shirya abubuwa irin na bude baki saboda dukkan mutumin da ka bashi bude baki to za a baka ladan azumi kwatamkwacin azumin da kwatamkwacin ladan da za aka bashi idan misali azumin da yayi Allah ya bashi lada 100 to kai ma Allah zai baka lada 100 a dalilin kaciyar rashi kaga ba garma gara ba sa bace a daidai lokacin da zaka ga mun shagaltu la siyama mata waɗanda suna dan samu wani abu a hannun su sai ga sun shagaltu mai makin su yi abin da ya kamata na taimakawa ƴan uwan su taimakawa uwayen su taimakawa makusantan su amma sai kaga wannan abun ba shi bane a gaban su kowane lokaci tana hanyar dinke dinke ta dimka kaza ta sa ta dimka kaza ta amso kaza an yi fayin dinwane ne an adashan wacece haka kawai mallan kaga mace ce ba kowa take rike ba amma kuma ba watan da zai kare faci ana binta bashi ta wahalta da diyanta ta wahalta da mijinta kuma bata amfana da kudin ba a cikin abin da ya kamata to manzala sallallahu alaihi wasallam da ya gama ambata musu wannan mutuma sai wannan sahabi yaje dan ya ga wannan mutuma wai miye yake aikatawa saboda su sahabbai dama a cikin haka aka san su rigirige wajen aikata aikin alheri yanzu da yaje gidan shi ya kwana suka kwana ya ga daddaren ma sallar da yake sai karshen dare yake tashi ya dan sallaci sallolin shi sai hoto sallar asubahi sai da aka yi kwanaki guda uku yace kai bawon Allah ni ho abin da yake tahida ni mun yi kwana uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dan aljanna zai shigo kai kake shigowa kwana uku nan cur dan Allah fadi mini wai mu da aiki ne kake aikatawa Allah baka wannan matsayi yace ka yace shi dai bai san wani abu da yake yi ba wannan sahabin har ya juya yace a tsaya yace ina da wani dabi'a ban taba kwana da wani mutum mai imani ba a cikin zuciyata da sunan ina mishi hasada ko da sunan ina mishi gaba ko da sunan ina kyashin shi ko da sunan kaza sai sahabi yake ce mishi fa dhaka alladhi la yutaq wannan abin da kake yi shine abin da gagari jama'a a ce koda wani matsala zai faru tsakaninka da wani kawai matsalan ya faru ya kare kawai an wuce wajen shikenan haka ya kamata to wannan hudda mana zuciyar ka zaman to fariga kamar kakka rike mutane a cikin ranka yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka maka akan rabuwa da abin da ya shafi hasada sannan kuma al-iqbalu ala Allah wal ikhlas gadan ka zamanto mai fuskantar Allah subhanahu wataala gadan ya zamanto kana da ikhlasi yin aikata aiki dan Allah wannan duka zai sa ka gane cewa lalle ba a ma wani daga cikin mutane ba wata ni'imar da har za ka zo ka shagaltar da zuciyarka akan yi mishi hasada sannan kuma ka yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ka yawaita yin sadaka da kyautatawa zuwa ga mutane sannan kuma duk mutumin da ka lura hallo yana maka hasada ya kamata ka yi da shi mutumin da ka lura yana maka hasada iya daga cikin abin da zaka kariya wannan wuta hasadan da take tsakanin kai da shi ka dauki wani abu na kyauta ka mishi ka rika nuna kyautatawa da kulawa zuwa ga rayuwar shi wannan iya daya daga cikin abin da zai sa wannan wuta ko kuma a ce kaihin hasada tsakanin kai da shi ya zamanto babu shi wannan iya daga cikin abin da idan mutum ya bi su gurgurdan hali da izinin Allah subhanahu wataala za su rage mishi ko kuma za su raba shi da abin da ya shafi cuta na hasada sannan kuma duk mutumin da zai hasada ya rika tunanin al'awaqif wala yanzu kai hasada akan wani kai kaza ka rika karshen abin yaya zai kasance bi ma'ana idan ka hadu da Allah subhanahu wataala bima'ana irin matsalolin da zaka aifar wa kanka da kanka idan zaman to dabi'ar kace hasada to wannan sai ya taimaka maka akan nisantan duk abinda zai kawo maka matsala tsakaninka da Allah subhanahu wataala dan haka hasada mugun ciwo ne wanda ba abin da yake wanke zuciyar dan adam daga hasada in ba waɗannan abubuwan da muka ambata ba in mutum ya kiyaye su da izinin Allah subhanahu wataala zai rayu salim alim a wannan kadan daga cikin abin da ya shahi aya ta ƙarshe ta cikin suratul falaq wa min sharri hasidin idha hasad ubangiji subhanahu wataala ya kare mu ya kare zuriyar mu Allah subhanahu wataala ya kare mu daga sharri masu sharri daga kambin baka masu kambin baka daga dukkan wani kulle-kulle na masu kulle-kulle wanda wannan sura shine abin da ta yi bayani akai mu karanta waɗannan surori mu riƙa maimaita su a cikin rayuwar mu haka kuma mu riƙa karantar da diyan mu haka wannan shine ɗabi'ar musulunci mana karantar da mutane zakai zaka karantar ki karantar da diyanki in sun tashi da sahi ku zo ku zauna ku karanta kaza so kaza har ya zama to musu jiki yanda suna tashi sun kai manzalin mutane suna iya yin abu ba tare da sun wahala ba saboda sun saba amma kaga mutun ya kai ya kawo ya rike a cikin rayuwa amma abubuwa ɗan kankana a cikin addini bai san da su ba haka kawai yake rayuwa ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantarwar da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita sai mu je sura ta uku ita ce suratul ikhlas bismillahirrahmanirrahim
qul huwallahu ahad allahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم ده سورة الله مي رحمة مي جنكي وانا اتاتي سورة تا اكو ان شاء الله تعالى اتاتي سورة الإخلاص اذا قلت الإخلاص شيني كلمة تكي نوني اكن dayanta Allah subhanahu wa ta'ala da tsarkake shi daga dukkan wani abin da yake nakasace ko tawayace akan haƙƙin Allah mai girma da buwaya tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala sunayen shi wanda ya ambata cewa walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha
walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وبنجي سبحانه وتعالى يكي تا ولله ناك ألا الأسماء الحسنى سونا يكاواوا ألا إياد سونا يكاواوا سونا يندباب واندي سن أددن سنبشيبا wanda wannan kuma ya tabbata a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce Allahumma ya Allah ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka kaga aw ista'tharta bihi ko ka ke banci kanka da sanin wannan sunan a cikin gaibi kenan babu wanda ya san wannan sunan an ba kai ba Allah iya da sunaye da yawa wanda ba wanda ya san adadin su sai shi amma daga ciki ya ambata mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa akwai sunaye gomiya 99 wanda duk wanda ya kiyaye su da izinin Allah makomar shi za ta kasance gidan aljanna ne kenan a tsarkake Allah subhanahu wataala daga dukkan wani abu wanda yake na tawaya sannan kuma da tabbatar mushi da sunayen shi sannan kuma tabbatar mushi da dukkan wata siffa wanda ya siffanta kanshi da ita ko kuma annabin shi ya siffanta shi da ita kenan wannan abubuwan su za su tabbatar wa ɗan adam samun ikhlasi kenan zamanto ya tsarkake Allah subhanahu wataala sannan kuma duk abin da za ka yi to wajibi ne a samu ikhlasi ɗan uwa musulmi aiki da sunan musulunci da sunan addini iya buƙatar sharuɗa guda biyu duk aikin da za ki aikata da sunan addini yana buƙatar sharuɗa guda biyu waɗannan sharuɗan guda biyu in sun cika aiki ki ya samu karɓuwa a wajen Allah in ba su cika ba duk yanda kike ga aikin nan naki yanda kike kafafa da shi kike takama da shi wallahi wannan aikin la yusminu wala yughni min ju aiki ne wanda yake watsatse a wajen Allah subhanahu wataala kuma Allah ba zai karbe shi ba sharadi na harko duk aikin da zamu aikata da sunan mu samu lada dole ya zamanto a ce an samu ikhlasi a cikin shi abinda ake cewa ikhlasi shine yi dan Allah zaka yi karatun Qur'ani kai dan Allah zaka yi wa'azi kai dan Allah zaka zo masallaci ka zo dan Allah zaka zo sauraron karatu ka zo dan Allah zaki biyayya ga miji kike dan Allah zaki karanta Qur'ani kike dan Allah mahaifanki kike dan Allah duk wani abin da ake yi dan a samu lada mutun ya rika jin cewa yana abin ne dan Allah ba zaman to ba kana aikin Allah kuma daga an taba ka ce ka hwasa kaga wannan tabbas akwai matsala akwai matsala to da dama su kake ma ko kuma so ne kake su yabe ka ko raba ka manto a duk abin da zaka yi zaman to akwai ikhlasi a ciki akwai dan Allah zaka yi shi ne li wajhillah dan neman yardan Allah kawai abu na biyu a samu almutaba'a almutaba'a shine yin abun akan tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imana ba a yau ba zaka meje kafa ko in meje kafa in aikata wani aiki in ce ai in akai kaza ma Allah yana so a ce akrabaka Allah ina dalili kace a ai kawai haka nan ne to kaga wannan an kama tashin iska kenan wala shi ake cewa bid'a zaka ji malamai suna ta magana akan kar ai bid'a kar ai saboda me saboda duk aikin da zaka aikata in dai bai da goyon bayan karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wahala ce kake ba kanka dole sai an samu ɗaya daga cikin dole kowa ɗaya daga cikin biyun da an same shi dole a samu yi dan Allah sannan kuma dole a samu almutaba'a ya zamanto aikin nan da kai koyo ne kai nawa na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba misali ba aiki ne misali naku na ɗan da magaram wanda zaka ga bid'o'i da yawa zaka ga su da magarawan bid'o'i ne a nan kawai suke in ka tai wani waje ba zaka gansu ba shi kuma abu in dai addinin Allah ne duk inda ka tai to zaka same shi yanda ɗan da magaram za su yi haka ɗan makka za su yi yanda ɗan makka za su yi haka ɗan kasar in an samu musulmi a France haka za su yi aka samu musulmi a England haka za su yi aka samu America haka za su yi duk inda aka samu wani musulmi haka za a same shi yana yi amma zaman to a wannan aiki na ɗan gari kaza banda ɗan gari kaza wannan ya saba wa karantarwar addini mafi yawa bid'a ita take da wannan kwashe-kwashen sai ga a ce wasu wani su suke kaza wani ba sa kaza da sauransu suratul ikhlas sura ce makkiya sannan kuma tana da ayoyi guda hudu kamar da alaran mai karanta kuma an safkar da ita bayan suratul nas daga cikin abin da malamai suke ambatawa game da abin da ya shafi sababin safkar ita wannan suratul ikhlas أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك مشركي دا يهودا سكا تشيوا منزل صلى الله عليه وسلم وصفتامنا أبنججنك سكا تشيوا صفتامنا أبنججنك سبحانه وتعالى فأنزل الله هذه السورة سي ألا ميقرما دا بوايا يسبكر دا ونن سورة إذا تقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اذا كتي قل هو الله احد وبنجي سبحانه وتعالى يكي تشو النبي محمد صلى الله عليه وسلم سن تنبيهك واي وبنجينك كو قل كفدا موسو تشوا وبنجينا هو الله شيني الله الله احد ديا ديا بما لا شيني الله احد ديا ديا وند تيلو يكي شي كدي يكي باير ابوكين تاريا Allah shi kadai ne babu wani tsara ga Allah subhanahu wataala babu tamka ga Allah subhanahu wataala shi kadai yake Allahu samad ubangijin nan nawa Allah subhanahu wataala shine as-samadu wanda ake kai bukatu zuwa gare shi bi ma'ana dukkan wani mai bukata zai kai bukata shi ce zuwa ga Allah subhanahu wataala yanzu ka duba dan adam di yanda yake jin ya kai ya kawo ya rika amma daga ya shiga cikin matsala sai ka je na kiran sunan wa zaka je na kiran yana kiran sunan Allah haka Allah ya ambata mana hatta da waɗanda suke kahuran ne in suka hau saman abun hawa nan ya rika tangal tangar za a rika Allah kama Allah kama Allah kama ko a rika wayyo Allah wayyo Allah zaka ga mutane sun hadu a wani wuri na masha'a ana ta saba wa Allah subhanahu wataala amma da wata fitina za ta kunno kai sai kaji ana wayyo Allah wayyo Allah an koma zuwa gawa an koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to Allah shine as-samad shi ake kai bukatu zuwa gare shi karka kai bukatar ka zuwa ga dan tsubbo karka kai bukatar ka zuwa ga malamin boka karka kai bukatar ka zuwa ga dan cin kare ko na makamanci wannan bukatar ka ka daga hannu ka roki Allah subhanahu wataala Allah mai girma da buwaya yana son bayin da suke roƙon shi. Wa qala rabbukum ud'uni.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam مداخرين
ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yake cewa Allah yace ku roke ni zan amsa muku ku roke ni zan amsa muku kar mu muna na alaka tsakanin mu da Allah ɗan uwa mu rika dokan cewa al'amarin addu'a al'amari ce ta wasu mutane ke bantattu dole sai malam wani zai addu'a da malam wani a ba haka nan bane ba ubangiji subhanahu wataala yana son bawan da yake roƙon shi Allah mai girma da buwaya yana kin bawan da baya roƙon shi yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji yake cewa ku kiraye ni zan amsa muku sai yace innal ladhina yastakbiruna kaga waɗanda suke girman kai an ibadati ai an du'ai wanda suke girman kai game da roƙona Allah ce sayadkhuluna jahannama asannu zan sanya su wutar jahannama dakhirin suna makaskanta kenan duk mutumin da baya addu'a wallahi ya kuka da kanshi mutun ya tsaya ya kanshi da kahon shi ya nace akan addu'a ya gwada kwawa kai kwawa akan roƙon Allah subhanahu wataala ba a gajiyawa lasiya misali abin da ya shahidi yanki wallahi babu wani malamin da yake da kimar ke mahaifiyarsu danki ne yake cikin wani yanayin da ba dadi ki dukufa irin karshen dare ki tashi karki gaji karki gwada kasawa ki ta hodi ma Allah subhanahu wataala Allah zai saurare ki addu'a da mahaifiya za ta yi ga diyanta addu'a ce wadda karbabba ce babu shamaki tsakaninta da Allah daga ta ce Allah ya muku albarka Allah ce ya Allah ce na amsa Allah ya kare ku daga dukkan wani sharri Allah ce na amsa to kaga babu ku wanda ya kamata ya ma addu'a sama da mahaifanka ka bar mahaifiyarka a cikin wani irin yanayi na wahala ka bar mahaifinka a cikin wani irin yanayi na wahala ka dauki kudade tsababa ka kaiwa wani da sunan dan tsubbu kuna makamancin wannan wayya maka addu'a kana buƙatar wani abu a cikin rayuwarka ka bar mahaifiyarka ba kyautata mata ba ka bar mahaifinka ba kyautata mishi ba ana samu wannan matsala ka ga mutum mahaifin shi suna rayuwa a cikin wani yanayin da in ka ga matsayin da yake da gidan da yake da inda ya sa matar shi da inda ɗiyan shi suke in ka kalli mahaifiyar shi sai ka ga abin ba dadi da haka mutum ya roƙi Allah sannan kuma wajen roƙon Allah nan mutum ya sanya uwayen shi a mataki na farko ai shi yasa manzon Allah yake cewa ya taɓe yayi asara hancin shi ya ci ƙasa bai yi da amfani duk mutumin da ya riski mahaifin shi a raye bai yi wani aikata wani aiki na kyautata musu ba wanda a dalilin wannan aikin Allah zai maka rahama tun matakin kuna tare da su a cikin gida a matsayinki ta ƴan mata ce kina tashi da sahi duk wani aikin da kika san mahaifiyarki za ta iya yi ki kokari ki yi dama magana barcin asuba ki bar shi kina sallar asuba daga kin tashi kika dan ki karanta abin da zaki karanta kika karanta azkar tashi doki tsintsiya ishara doki abun goge goge ki goggoge ki doki kayan wanke wanke ki wanke ki yi wane ne ki daidaita komi mahaifiyarki ranta kullum hori tana cikin horin ciki Allah miki albarka Allah miki albarka wallahi Allah kadai ya san irin albarka da zai zuba a cikin rayuwarki da zuriyarki da za ta biyo bayanki amma kaga a yau an koma matsayin antali dal amatu rabbataha yara busu da aiki sai danna salula sai whatsapp sai facebook sai wane ne uwa ita za ta yi komi uwa an maida ta baiwa su diyan sun zama su ne sarakai abinda suke so za a yi abinda ba sa so ba za a yi ba an maida uwa kamar kai ka ce wata baiwa ce a cikin gida ta aihi yara ga sunan burjik tubarkalla sun kai inda ya kamata a ce ta zauna ta yi dogon lumhashi ta samu daman da za ta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati ta samu daman da za ta yi istighfari amma duka wannan babu rikicin karuwa yake ga sunan sun girma da hankalinsu da komi amma ba sa iya bartaka komi kuma ta haka mutun ya nema a wajen Allah subhanahu wataala Allahu samad lam yalid wa lam yulad ubangiji subhanahu wataala lam yalid ba aifa ba Allah bai aifa ba ba wani wanda Allah ya aifa babu shi ta haka ubangiji subhanahu wataala kaga idan misali aka ce yau kana matsayi kaza sai aka ce ga danka yazo dole za a samu wani abu na santiman ko na maili na atif wani abu da zai dan jaka to game da Allah bai ma aifa ba dama walam yulad sannan ko ba a haihun shi aka yi barantana wani ya ce ai mu muka aihe ka dole kai kaza babu wannan ba wancan ba wannan wannan siffa ce ta kamala da daukaka da isa da kasaita na Allah subhanahu wataala wanda babu wanda yake da wannan siffa in ba shi ba lam yalid bi aifa ba walam yulad ko ba a haihe shi ba sannan wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka sani cewa lam yakul lahu babu wani wanda yake kufuwan wanda yake daidai da Allah subhanahu wataala ahad ko daya babu babu tsara babu daidai babu sa'a ga Allah subhanahu wataala Allah baya da shi kadai yake waɗannan duka sifofin shi ne nashi ne kuma sifa ne na kamala da daukaka na ubangiji subhanahu wataala qul huwallahu ahad ka fada musu cewa Allah shi ubangiji na shine Allah shi daya Allahu samad wanda ake kai bukatu zuwa gare shi lam yalid bi aifa ba walam yulad ba hish ba walam yakul lahu kufuwan ahad ko babu wani wanda yake tsara ko tamka ga Allah subhanahu wataala shi kadai yake to wannan shine ita ce suratul ikhlas sana wannan surar tana da irin nata falaloli masu tarin yawa kamar yadda zamu ji wani kaso daga cikin su al-imam al-qurtubi a cikin littafin shi al-jami' li ahkam al-qur'an yake cewa yace bayani akan wannan sura abu na farko dai sura ce makkiya kamar yadda bayani ya riga ya gabata wanda suka yi wannan bayani akwai abdullahi dan mas'ud akwai al-hasan al-basri akwai ata ibn abi rabah akwai ikrima akwai jabir wanda suka yi bayani akan ta sura ce wata ke makkiya ta da ayoyi guda hudu kuma wanda su ne aka karanta a wannan sura tana da irin nata falaloli da kima da take da manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ya ambata mana a cikin hadisi daban-daban kafin mu zo zuwa ga falalar da surar take da mu dauki lafazi na as-samad idan ka ce as-samad ai allazi yusmadu ilayhi fil hajat wanda ake jayuwa zuwa gare shi ake tahiya zuwa gare shi fil hajat a cikin bukatu duk yanda al'amari ya rikice aka kai aka kawo zuwa ga wa ake komawa zuwa ga Allah yanzu misali ka dauki tsarin kasashen mu da suke tahiya tsari ne na kasashe war suke tsarin tahiyyar su laicite ne mana tayi laik ne kamar ka ce kasar da ba ruwan Allah a cikin al'amarinta haka ne in za a yi doka da shari'a duka ba ruwan Allah in za a yi menene in ka ce ma Allah ya ce sai a ce ga wani na so ya tare zaune tsaye amma duk lokacin da aka shiga cikin matsala me yake yi addu'a sai a ce aje a kira a nemi malamai a addu'a to tunda dai ai aiki da wancan tsarin mana na ba ruwan Allah dan me kuma za ku ma roki Allah to dan adam ko ya yarda ko bai yarda ba Allah subhanahu wataala shine as-samad za Allah shine as-samad tau'an aw karaha ko dan adam ya yarda ko bai yarda ba saboda daga ka shiga cikin takura zaka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah shine yake yayewa dan adam damuwar da yake ciki Allah shine yake baiwa dan adam abin da ya rasa Ubangiji subhanahu wataala shi yake hudda dan adam daga cikin kumcin da yake ciki shine abin da yace allazi yusmad ilayhi fil hajat wannan haka Imam Dhahhak yace daga Abdullah dan Abbas Allah ya kare da gare shi sannan kuma yake cewa wasu kuma sun faɗi cewa as-samad abin da ake nihi da shi ad-da'imul baqi dawwamamme wanzazze wanda baya karewa shine Allah subhanahu wataala sannan kuma suka ce kamar yadda Ubay ibn Ka'b yake cewa as-samad yace allazi la yalidu wa la yulad li'annahu laysa shay'un yulad illa sayamut as-samad yace abinda zai fasarta shi ayat da za ta zo a gaba akalla ce Allahu samad ko sai aka ce tafsirin ta shine lam yalid wa lam yulad bai aihuwa ba a haihe shi ba saboda duk abinda aka aihuwa dole mutuwa zai yi ko ba haka ba shi kuma Allah subhanahu wataala wanzazze ne baya karewa sanan wa laysa shay'un yamutu illa yuras babu wani abin da zai mutu face sai an gaje shi to shi Allah subhanahu wataala da haka bai aiha ba sannan kuma ba aihe shi ba wannan sifa ce ta ubangiji subhanahu wataala al-imamu suddi yake cewa innahu al-maqsudu fi ar-ragha'ib Allah shine abun nuhata a cikin duk lokacin da bukata ta tashi to ana zuwa ne zuwa gare shi wal musta'anu fil masa'ib sannan kuma shine abun da wanda ake neman tanyon shi da agajin shi a lokacin da aka shiga cikin musiba al husayn ibn fudayl yake cewa innahu alladhi yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid idan aka ce as-samad shine wanda yake aikata abun da ya ga dama kuma ya hukumta abun da yake so shi yasa ubangiji subhanahu wataala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba wanda ya isa ya ce wa Allah subhanahu wataala me yasa akai kaza me yasa ba ai kaza ba da sauransu suratul ikhlas tana da falala kamar haka al-imam al-bukhari Allah ya rahama a gare shi ya zo da hadisi a cikin littafin shi al-jami' as-sahih daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare su yake cewa anna rajulan sami'a rajulan yaqul wani mutun ya ji wani yana cewa قل هو الله احد يرددها yana maimaita ta a cikin sallar shi yana hodi yana maimaitawa yana hodi yana maimaitawa kenan wace sura suratul ikhlas kawai shi yasa qiyamul layl ba sai kin iya karatun qur'ani da yawa ba in kika iya aya daya kina iya qiyamul layl ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi qiyamul layl da aya daya karshen ma'ida in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hamid amazalla yana hudi yana maimaitawa yana hudi yana maimaitawa yayi tsayuwa mai tsawo to nan wani mutun yaji wani yana karanta qul huwallahu ahad yuraddiduha yana maimaitata falamma asbaha jaa ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa dhakara dhalika lahu lok mutumin da yaji ana qiyamul layl da qul huwallahu kadai da sahiya tai sai zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ambata manzalla ni hujjar dir naji wani abu kaza 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 وكأن الرجل يتقالها wannan mutumin kamar yana ga sura al sugurut wa sura irin wannan mutun zai qiyamul layl da ita ya kwana farai yana maimaitata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mashi kai namiji wallazi nafsi biyadihi ina maka rantsuwa da ubangijin da raina yake hannun shi innaha la ta'dilu thulutsal qur'an ita wannan sura da kake ganinta al kadan matsayinta tana kado tana wakiltar kashi ɗaya cikin ukun alqur'ani tana wakiltar kashi ɗaya cikin ukun alqur'ani mai girma sannan kuma wani hadisi daban hallau daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa ayajizu ahadukum an yaqra thulutsal qur'ani fi layla manzo Allah yake mamaki yace wai ku yanzu mutane ayajizu ahadukum wai yanzu dayanku zai gagare ka zai faskare ka zai zama abun wahala a gare ka ka karanta kashi ɗaya cikin uku alqur'ani kenan in mun fahimci wannan hadisin da kyau ya zamanto a cikin tsarin rayuwarmu akwai karanta suratul ikhlas a cikin kowane dare a cikin kowane dare ya zamanto muna karanta qul huwallahu ahad shine abinda manzo Allah ya ce shin zai gagari ɗayan karanta suratul ikhlas a cikin kowane dare فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله سيكي تشيوا يا ما إكن الله يا يزعي متجة كرن تكشي إيش كو أكو القرآن أكو والدري سيما ذا الله يتشي أمو عيبا وهلا قريش فقال سيما ذا الله يتشي الله الواحد الصمد إنا نيم كرن تقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد in kuka karanta haka kaman kun karanta thulutsal qur'an kaman kun karanta kashi daya cikin uku alqur'ani mai girma ne to kaga irin wannan gara basa ce mai girma wanda bai kamata ta bar mu ba a iya daga cikin hadisan da suka zo akan nuna falala ta ita wannan sura suratul ikhlas hadisin da yazo daga cikin sahih muslim hadisin aisha Allah kare da gare ta أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية ما زال صلى الله عليه وسلم يا أيك ونمتن أتكن وتتوغى تأنياكي وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم سيدة من تو شيني جاغورا كما شيني الإمام كما داما أبن أكسيني أسعار مسلمتي wanda shine shugaban ku to kuma shine limamin ku yanzu misali kamar a garin nan da sarki da governor da sauran manya-manyan kadrori da gwamnati su ya kamata irin masu ga irin su mai gari da sauran su ya kamata a ce duk wani masallacin juma'a su ne limamai eh a ce ga masallacin juma'a wannan governor shine limamin shi wannan shine abin da aka sani a cikin musulunci saboda wajibi ne mutumin da yake jagorantar al'umma ya zama to iya da wani kaso na ilimin addini wanda wannan abin zai taimaka mashi akan yayi jagorancin da ya kamata jagoran da manzo Allah ya dora musu sai zama to kuma shine limamin su kenan sheke ba su sallah in ya tashi ba su sallah shi kuma fa yahtimu bi qul huwallahu din raka'a duniyar da yayi a ƙarshen raka'a sai ya karanta mata qul huwallahu in ya karanta fatiha ya karanta abin da zai karanta na qur'ani sai ya dauko qul huwallahu sai ajjira ƙarshe tukunni rukuyi suka huta yakin nan suka je har suka dawo haka suke falamma raja'u lokacin da suka komo garin madina ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم sai suka ambatawa manzo Allah cewa manzo Allah wannan mutumin da aka dora mana a matsayin jagora duk sallar da zai mana sai aka karanta mana qul huwallahu fa qala sai manzo Allah yace salu ku tambaye shi li ayi shay'in yasna'u dhalika me yasa yake yin haka ku tambaye shi me yasa yake karanta qul huwallahu nan fasa'alu he suka tambaye shi suka ce akramakallahu me yasa in kai sallah kullum sai ka karanta qul huwallahu فقال سيتي لانها صفه الرحمن الله اكبر يتي saboda ita wannan sura siffa ce ta Allah gaba dayanta qul huwa allah ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sifofi ne na Allah yace saboda sura ce wadda gaba dayanta sifofi ne na Allah fa ana uhibbu an aqra biha ina so in rika karanta ta kowane lokaci yanzu ba ba da amsa ba sai aka koba wajen alƙali wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa akhbiruhu anna Allah azza wa jalla yuhibbuhu ku bashi labari Allah mai girma da waya yana son shi Allah yana son shi a dalilin wannan surar da yake so to kaga wannan indalla ala shay yana mana nuni akan muhimmancin da wannan sura take da sura ce duk da karancin ayoyinta da karancin kalmominta amma sura ce mai girma al-Imam Tirmidhi yayi riwaya daga Anas ibn Malik Allah kare da ra'a gare shi yake cewa kana rajulun min al-ansari ya kasance wani mutum shi ma daga cikin mutanen garin Madina ya ummuhum fi masjid Quba yana musu limanci a masallacin Quba wa kana kullama iftataha suratan sai kasance duk lokacin da ya bude wata sura ya qara'uha zai karanta ta lahum agare su fi salati a cikin sallah fa qara'a biha ya karanta sura ya kare in ya kare abinda zai karanta kuma fa qara'a iftataha bi qul huwallahu ahad sai ya karanta qul huwallahu a karshe hatta yafragu minha har sai ya kai ta karshe ثم قرأ سورة سورة أخرى معها سيكرت وت سورة هرد إتا وكان يصنع ذلك في كل ركعة كو تركعة حكيكي فكلمه أصحابه سيمتا نو ديكي ما ليمانتي مامو سيسك مش مغانا سكتي أي إنك كرنت وانا أو تو أي بي كما تبعتي دولي كون لوكي تسيكا قاري من نقول هو الله فقالوا سكتي مش انك تقرا بهذه السوره كرا كرنت من سوره الاخلاص كون لوكتي ثم لا ترى انها تجزئك سنه كما كان غوي بتا اسا با انك كرنت تا لو سي كا دوكو تا سوره كا كرنت حتى تقرا بسوره اخرى سيتي فاما سكتي مامون كدو مامو هما ستر زما فاما ان تقراها فاما ان تقرا بها واما ان تدعها وتقرا بسوره اخرى سكتي تو ليمان دغا يو ko ka karanta qul huwallahu ka kadai bayan fatiha ko kuma ka barta ka karanta wata sura daban amma ka zo ka hada mana ka karanta fatiha ka karanta qul huwallahu kuma ka dauko wata sura daban ka karanta suka ce su yarda da wannan ba sai kuma shi liman sai ya ce musu ma ana bi tarikiha yace wallahi ba zan fasa ba kuma abin mai sauki ne in ahbabtum an a'ummakum biha fa'altu in kuna so in muku limanci amma haka zan muku in kuna so na he muku limanci amma hukun huwallahu dan sai ta zo a kowane lokaci
wa in karihtum taraktukum in kuma kuka ce buka so Allah kiyaye ku zabi daga cikin ku zama liman Allah kiyaye ni ma na zama mamu amma in ni zan yi limanci sai na karanta qur'an Allah kaga ba irin limancin yau ba ana tarkici cewa mutum dole shi zai zama liman ta ba sauki ne in kuna so in muku limanci in ni an ko buka so ku zabi wani zama limami ni ma na zama mamu وكانوا يرونه أفضلهم سوكو سنة جتي وشياه سجبها دين سو يكرت القرآن وكره أن يأمهم غيره ثم سكك يا متكر وني مسلم أنت باشيبا فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر لو كتير من الله يكاو مس زيارة مسألة تقبا سيسك باش لا بار جا هو مسألة دسك يفهم هذا ديما ينسو فقال سيما الله يتي يا فلان يا واني ما يمنعك أن ما يمنعك ما يأمرك به أصحابك mi zai hana ka ka aikata abinda mamunka suke so ka aikata kai karanta mu sura ɗayan mu na shikenan yanzu manzo Allah ya mushi tambaya ko kahin ya bada amsa ko manzo Allah ya ƙara mushi tambaya ta biyu yace wa ma yahmiluka an taqra hadhihi sura fi kulli raka'a to wai kai mimani yasa kowace raka'a sai ka karanta wata suratul ikhlas din nan fa qala sai limakin sai yace ya rasulullahi ya makin Allah inni uhibbuha yace wannan sura kawai son ta ne nake wallahi fa qala rasulullahi sai manzo Allah shi ma yanzu ba magana kukan mamu ake ba a sai manzo Allah yace inna hubbaka adkhalaka aljanna wannan son da kake ma wannan sura ya zamanto maka sababin shiga gidan aljanna kaga wannan sura tana da falala mai girma Imam Tirmidhi da yayi wata riwaya ta daban daga Anas ibn Malik Allah kare da gare shi yake cewa aqbaltu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'a rajulan yaqra muna tahiyya tare da manzo Allah sai na ji wani mutum yana karanta qul huwallahu ahad fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa wajabat manzo Allah yace ta wajaba sai Anas ibn Malik yake cewa to qultu wa ma wajabat meye ya wajaba kenan wa ki Allah فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الجنه يتي الجنه منا الجنه تا وجبا ga mutumin da yake karanta ta wannan sura tana da muhimmanci ta da sirrika da yawa wallahi duk mutumin da yake neman kusanci ga Allah ya matsewa wannan sura waje kai ta karanta ta kuma kana karanta ta kana hararo ma'anan abin da ta umsa kuma yana sa ka ka ƙara gane girman Allah subhanahu wataala dan haka wannan sura tana da falaloli masu tarin yawa sana kuma tana ɗaya daga cikin surorin da ake karantawa a cikin azkarus sabah da azkarul masa zikirin da ake yi da sahi da wanda ake yi da yamma ubangiji subhanahu wataala yake cewa qul huwallahu ahad ka faɗa musu cewa allahu qul huwallahu lalle ubangiji na huwallahu shine allah ahad daya daya lam yalid wa lam yulad bi ayyuhaba ba ayhi shi wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan kuma Allah babu wani wanda yake tsara ko wanda yake tamka ga Allah subhanahu wataala Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya da haka shi halicci komi shi kadai wajibi ne kuma ka bauta mishi shi kadai kuma duk arnancin duniya har a yau ba za ka taba jin wani ba a ce ga wani sunan shi Allah ko an taba ji duk arnancin da ake baka taba jin wani arnin da ya giga ba yace kai ni ma daga yau sunan Allah babu haka ubangiji subhanahu wataala mu iya hararo girman shi ta hanyar karanta waɗannan sifofi nashi da suka zo a cikin wannan sura sai mu je sura ta gaba ta ce suratul masad bismillah
bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahabin wa tabb ma سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
بسم الله الرحمن الرحيم ده سورة الله بيرحمها بيجين قي وانا سورة سننت سورة المسد انا كرنت سورة تبت يدا kamar da mafi yawa haka ake ambatawa nan Imam Al-Qurtubi shi ma ya kawo haka sura ta nuna tabewa
ga ɗaya daga cikin waɗanda suka ci zarafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah ya safkar da ayoyi a cikin Alkur'ani mai girma ake karantawa har zuwa tashin kiyama ana tsine mai albarka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya da darajar da a cikin halittun Allah kaf babu shi. Allah ya bashi wannan daraja, Allah ya bashi wannan matsayi, Allah ya bashi wannan ɗaukaka. Duk wanda ya ce zai yi tahomu yaga ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wannan mutumin ya rubuta ya ajje cewa ya taɓe ya yi asara. Sannan kuma rayuwar shi ba abin da zai riƙa bibiyan shi in ba nadama ba. Sannan ƙarshe in ba tuba ya kuma zuwa ga Allah ba, a gobe kiyama kuma ya zamanto yana ɗaya daga cikin waɗanda za su halarci wutar jahannama, Allah ya kiyaye. Suratul Masad sura ce makkiya bi ijma'il ulama, ba wani saɓani, sura ce makkiya. Sannan kamar yadda muka ji tana ɗauke da ayoyi guda biyar, tana ɗauke da ayoyi guda biyar. A sababin sabkar wannan sura, a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da wa anzir ashirataka al-aqrabin, Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka gargadi ƴan uwanka makusanta. Sai manzo Allah ya tso ya hau sama, kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta sa'ida safa, har sai da ya hau saman dutsen Safa. Da ya hau saman shi fa hatafa ya sabahahu fa qalu man hadha alladhi yahdi, yana hawa sama wannan dutsen sai yake cewa ya ku jama'a, kamar ana shelanta kururuwan kuzo. Ya hatifu, sai mutane suka riƙa cewa waye wannan mutumin da yake kiran jama'a saman dutsen Safa. Qalu Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, sai suka ce a annabi Muhammad ne, suka ce Muhammad ne saboda su a lokacin zai ba su saƙon annabta, sannan kuma ba su yarda cewa shi kin manzo bane na Allah. Suka ce Muhammad, fajtama'u ilayhi, sai suka taru, suka taru addu'a kewayen dutsen Safa. Fa qala, sai manzo Allah yake cewa ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani abd manaf, ya bani abd al-muttalib, ya ku iyalin gidan wani, ya ku iyalin gidan wani, ya ku famin wani, ya ku famin wani. Ya kira su gida 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 gaba ɗayan su. Fajtama'u ilayhi, sai suka haɗu suka zo, kowa ya zo. Fa qala, sai manzo Allah yake cewa ara'aytakum law akhbartukum anna khaylan takhruju bi safhi hadha al-jabal, ku bani labari inda zan ce muku ga wata rinduna ta yaƙi ta tunkaro garin Makka, amma tana bayan wannan dutsen na Safa, shi kuma iya saman dutsen Safa, su kuma suna ƙasa wannan dutsen. Kaga kenan, su suna ƙasa, shi kuma yana sama, kenan yana gano abin da su ba sa iya ganowa. Yace ku bani labari inda zan ce muku ga wata runduna tana faman ka muku hari, ku mutanen garin Makka. A kuntum musaddiqiyya, shin za ku gaskanta ni? Qalu ma jarrabna alayka kadhiba, suka ce tabbas ba mu taba samun ƙarya tare da kai ba. Bimana duk abin da kake ambata mana abubuwa ne wanda mun gan su suna faruwa yau da gobe. Da haka suke ce mishi ma as-sadiqul amin, mai gaskiya amintacce. Kenan suka ce a mun yarda da kai, mutumin kirki ne kai. Fa qala, sai manzo Allah ya ce to ba wannan labarin bane lamba. Labarin da nake dauke da shi shine fa inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid, ni mai gargadi ne a gare ku, ni manzo ne zuwa gare ku, in ku yi imani da ni tun gabanin zawar wata azaba mai tsanani. Fa qala Abu Lahab, sai Abu Lahab yake cewa, Abu Lahab kuma babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, bimana wan mahaifin manzon Allah ne shi Abu Lahab. To tunda yana ga cewa iya da matsayin mahaifi a gare shi, ko kawai da yadda ga kan shi ma sai ya ce taballaka, sai ka kalmar tsinuwa, sai ya dora ta akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace amma jama'atana illa li hadha, yanzu saboda wannan abun ne dama ka zo ka tara mu anan. Summa qama, sai ya tashi, sai ya juya baya, juya baya shi yake da wahala, فنزلت هذه السوره سي wannan sura ta sabko ita ce suratul masad Allah yace tabbat yada abi lahabin wa tab bi ma'ana ya tabe sun tabe hannayen abu lahab wa tab wa tabba shi ma a karan kanshi ya tabe ya asara wannan Allah sabkar da ita saboda alallashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a rage mishi jin zahir radadin ka tara mutanen da suna kana da kima kawai wanda ake ga shine mafi girman da zai iya baka kariya sai ya tashi ce kai kai kinda mutumin banza ne kai kinda kaza ne ya ci mutuncin shi kai ga wannan abin zai izahi sannan kuma zai tasiri akan da'awar shi a ce ai baban shi ma tsine mushi haka Allah sai tabbata sai sabkar da wannan sura tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu kamar da zamu zo mu ji tarjuma ta insha Allah ta'ala yake cewa kaza qara al a'mash ila akhir al sura zada al humaydi wa ghayrihi falamma sami'at imra'atuhu ma nazala fi zawjiha wa fiha min al qur'an matar abu lahab ita ce ummu jamila kamar da bayani zai zo akan ta lokacin da ta ji aka ce ai ga abin da aka sabkar akan mijinta an sabkar da sura kuma surar tana nuni daga farawanta ma tabbat yada ya ta hannayen Abu Lahab sun tabe ya tabe ko kuma ka ce tsinuwar Allah ta tabbata a gare shi da ta ji haka atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa jalis fi almasjid inda alka'ba sai ta zo wajen manzon sallallahu alaihi wasallam manzon yana zaune a gindin Ka'aba da ta zo wa ma'ahu Abu Bakr radiyallahu anhu tare da shi akwai Abu Bakr Allah kare yarda a gare shi a wannan matar da ta zo wa fi yadiha fihr a hannunta akwai tsakuwa wai tsakuwan nan da ta zo da shi zawwa tai tajihi manzon sallallahu alaihi wasallam da wannan tsakuwa manzala yana zaune da shi da Abu Bakar a gindin Ka'aba da tazo take cewa ya Abu Bakr ya kai Abu Bakar inna sahibaka qad balagani annahu yahjumuni lalle labari ya same ni cewa dan uwanka abokinka tana nufin manzala kenan yana walakantar da mu iyalin gidan Abu Lahab tace wallahi law wajadtuhu tace na rantsi da Allah inda na same shi la darabtu bi hadha al fihr fa tace da sai na bige bakin shi da wannan tsakuwa ko kuma da wannan dutsen da yake hannuna ita kuma magana da take ho manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ba Abu Bakar da shi da manzo Allah tare suke zaune amma da tazo Allah bai nuna mata ba manzo Allah kasa gane shi tai sai Abu Bakar in take gani take cewa ina abokinka inda na ganshi da sai na bigi bakin shi da wannan dutsen amma shi kuma yana zaune da kallon ta Allahu akbar insha Allah ta'ala kasancewar lokaci ya riga ya tafi ya kare kenan zamu ji daga cikin karin bayani akan sababin sabka ita wannan sura sannan kuma da tarjumanta sannan kuma da irin darussan da take dauke da su a gobe insha Allah ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله